This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 2441 da kuma 60. Mazauna jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da far'a da nomad da dalol da kuma niya FM. Kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a shirinmu na yammacin yau. Grace Alheri Abdu ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba daga birnin Washington DC muke farin cikin sake saduwa da ku a wannan shirin na ƙarshe a yau 16 ga watan Nuwamba. Kamar yadda muka saba, wannan shirin kowace ranar Litinin Aliyu Mustapha Sokoto zai shigo da labarin wasanni. Amma kafin nan za ku ji wani yunkurin da wata matashiya ta yi a jihar Adamawa na bunƙasa harkokin ilimi. Sai kuma hira da abokin aikinmu Abdulaziz Turo ya yi da waɗansu jama'a kan kama tsohon kakakin Majalisar Dokokin Jamhuriyar Nijar. Amma duka sai bayan kun sha labarai.
Assalamu alaikum masu saurari ga labaran. Shugaban Amurka Barack Obama ya ce hare-haren da aka kai birnin Paris wani ci baya ne mai tsanani a yakin da ake yi da ISIS. To amma ya jaddada cewa zai zama kuskure a tura sojojin Amurka na ƙasa zuwa gabar ta tsakiyar su yaƙi mayakan. Da yake magana bayan babban taron manyan ƙasashe 20 ko G20 a Turkiya, Obama ya kare zaɓin Amurka na kai hari ta jirgin sama a Iraki da Siriya don goyon bayan 'yan yankin da ke yaƙi daga ƙasa da ƙungiyar ISIS, wadda ya bayyana ta da surar shaiɗan. Obama ya ce Amurka na iya turawa da sojoji 50,000 zuwa Siriya su ci ƙarfin 'yan tawayen ISIS. To amma ya ce daga ƙarshe wannan dabarar ba za ta yi aiki ba, muddin ba mamaye Siriyar Amurka za ta yi har abada ba. Baya kuma ga wasu ƙungiyoyin na ta'addanci da ke ɓullowa a gabas ta tsakiya ko kuma wasu wurare musamman gabashin Asiya. A baya ma ya ƙi amincewa da shawarar tura sojojin ƙasa. A yanzu ma ya yi watsi da kiraye-kirayen tura su daga 'yan takarar shugabancin Amurka ƙarƙashin jam'iyyar Republican don su yaƙi ISIS. Bayan munanan hare-haren nan da aka kai ranar Juma'a da ta gabata a birnin Paris, Obama ya ce shi bai taɓa raina barazanar da ISIS ke yi ma Amurka ko wata ƙasa ba. Yana mai cewa muddin akwai mutane ƙalilan waɗanda a shirye suke su mutu, suna iya halaka mutane da dama.
Ƙasar Faransa za ta zafafa hare-haren da take kaiwa Siriya, inda nan ne aka shirya hare-haren da aka kai ranar Juma'a a birnin Paris, a cewar shugaba François Hollande a yau Litinin a wani jawabi da bai saba yi ba ga Majalisar Tarayyar Ƙasar. Haka a yau Litinin ɗin ne hukumomin Faransa suka damƙe mutane 23 a jerin samamen da 'yan sanda suka kai faɗin ƙasar bayan harin ta'addancin da aka kai birnin Paris ranar Juma'a, a daidai lokacin da hukumomi ke cewa sun gano mutumin da ya tsara munanan hare-haren. An ce wani ɗan ƙasar Belgium, ɗan asalin ƙasar Morocco mai suna Abdulhamid Abu, da alamar shi ya jagoranci shirin kai harin da ya yi sanadiyar mutuwar mutane 129. Hukumomin ƙasar Belgium sun yi farauta Abdu a farkon wannan shekarar dangane da wani harin ta'addancin da aka kai kan 'yan sanda. A jawabinsa na yau Litinin, Hollande ya kira ga kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya da ya gaggauta yin ƙudurin doka kan ta'addanci.
Wani sabon faifan bidiyon da ake dangantawa da ƙungiyar ISIS na gargaɗin cewa za a kai hari a birnin Washington DC shigin wanda aka kai a birnin Paris. Faifan bidiyon wanda aka yada ta kafafen sada zumunci yau Litini ya yi barazana ga dukkanin ƙasashen da ke cikin gamayyar da ke yaƙi da ISIS, da cewa kowaccensu za ta ɗanɗana irin abin da Faransa ta ɗanɗana. Mutumin da ya yi magana cikin faifan bidiyon ya ambaci sunan babban birnin Amurka kai tsaye zuwa ga dukkanin ƙasashen da ke kai mana hari cikin kwana guda ko kuma nan gaba kaɗan. Za su fuskanci irin ranar da Faransa ta fuskanta, a cewar mai magana a faifan bidiyon, wanda ya ƙara da cewa yanzu mun yi kace-kace da Faransa a cikin gidanta a birnin Paris. Mun rantse da izinin Allah za mu ruguza Amurka a birnin Washington, wanda shi ne zuciyar ƙasar. Muryar Amurka ba ta iya tantance sahihancin wannan faifan bidiyon ba, kuma babu wani jami'in Amurka da ya ce wani abu.
Wasu gwamnonin jihohi biyar a Amurka na bayyana rashin amincewarsu da ba 'yan gudun hijiran Siriya izinin zaunawa cikin jihohinsu bayan har-haren da aka kai birnin Paris, duk kuwa da cewa da shugaban Obama ya yi yau Litinin bai da niyyar sauya shawara game da shirin karɓar 'yan gudun hijira Siriya 10,000 daga ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita zuwa nan Amurka. Hukumomin Turai sun gano cewa akalla ɗaya daga cikin waɗanda suka kai mummunan harin nan na ranar Juma'a a birnin Paris ya silale ne cikin Turai ta wajen raɓewa da dubban 'yan gudun hijiran Siriya da ke gujewa yaƙin basasar ƙasar. Obama ya bayyana a wani taron manema labarai a Turkiya cewa za a bar 'yan gudun hijiran Siriya su shiga Amurka ne kawai bayan binciken ƙwaƙwaf na tsaro. Labaran duniya kenan kuka saurara. To, bari mu buɗe taskar rahotannin namu a jamhuriyar Nijar, inda ake ci gaba da tsokaci dangane da kamun tsohon kakakin majalisar dokokin ƙasar Hamma Ahmadu. A cikin hirarsa da abokin aikinmu Abdulaziz Toro, Malam Mustapha Kadi, shugaban ƙungiyar farar hula a jamhuriyar Nijar, ya ce za su tabbatar ba a yi amfani da ƙarfin iko an tauye hakkin ƙasa ba.
A yanzu muna wakilan ƙungiyoyin farar hula masu kare haƙƙin ɗan adam. Muna sauraren kuma muna zura ido idan gwamnati za a yi aiki da doka a fuskar wannan matsala, tunda an san wannan matsala ce da take kawo walƙawar ja-in-ja tsakankanin 'yan siyasa. To, kenan muna nan muna saurari.
Malam Lawali Leje, kakakin ƙungiyar Lumana a Nijar, wani irin bayani za ka iya ba mu bisa wannan kamu da an kai ma shugaban ƙungiyar ku ta Lumana, Malam?
Wannan kamu yau ƙungiyar jam'iyya gindin ƙarƙashin shugaba na ƙasa baki ɗaya wanda ke riƙon ƙwarya. Ƙungiyar ta fitar da sanarwa wadda take mai muhimmanci, inda aka nuna hakikan lalle abin da aka yi an saka dokoki da yawa, tabbatar da cewa ya kamata a zura idanu bisa kamun da aka yi masa mikisirin samun Ahmadu. Kuma ta kina ta yi nuna kira da kotu cewa na biyu ne ya kamata kotu ta gaugauta niyya ta sakin mikisirin samun Ahmadu, saboda abin da ake zargin shi da shi kowa ɗan ƙasa ta kawo ko ba wani abu ne na lamari ne na siyasa kawai. Hamma mutum ne wanda yake ya sha gwagwarmaya ire-iren wannan. Za a ga an zargo Hamma, ai yanzu kaga sun bar zargin shi bata kuɗi ko, tun da ya riƙe jam'iyya ya riƙi wannan majalisa ta Nijar har inda yau yayar da suka yi shi daga jam'iyya da ƙarfi ba bata dokoki ba, ba a tuhume shi da kuɗi ba, da haka suka ɗauko wanda suka tuhume mai zuwa shi, wanda yau kowa ɗan Nijar ya tabbatar da cewa hakikan sanarwar ta Ahmadu ana ta mishi wannan ne saboda wasu ba su kuna a kiyaye zaman shugaban ƙasa, saboda ƙwarewar shi da gwaninta shi da sanin ƙasa, saboda in ya yi aiki ba za a gane nasu ba saboda nasu ne ɓace, a ce a yanzu burbuci ba su yi aikin komai ba. Idan ka ɗauki yau zaman da nake a cikin ƙasar Nijar, yau kwale da kongare ne kun ce shi, yau kwale da tsohon kun ce shi, yau tarihi na kun ce shi, nan ne ake taruka na jam'iyyoyin siyasa. Yau 'yan tarayya sun ce a hannun su kaɗai daga su sai magoya bayan su, babu wani adawa wanda ya isa a ce za a ba shi kwale da kongare ko kuma kwale da tsohon ko kuma stadi ya zo ya bai lamarin shi na siyasa. A cikin manyan birane inda kasan duka ana tarukan siyasa, 'yan tarayya sun rike shi a kansu suna kamfani su kaɗai.
Malam Usmana Muhammad Miza, kai ce bisa kan mutane masu sauraron ka, 'yan tarayya da 'yan Lumana da 'yan Nijar suke son bisa wannan abu da ya faru.
Abinda nake son in gaya ma al'umman Nijar gaba daya, a bari shari'a ta aikin ta. Idan aka zargi duk mutumin da ke da laifi ko ma wanda bai da laifi ya je wurin shari'a, saboda dokokin kasar Nijar in ba shari'a ba da dukan mu ba mu nan, da shi Hamma Ahmadu da mu da ke mulki gaba daya na kasar nan, idan ba shari'a ba ai ba sarauta ba gadanta muke ba. Kotu dokokin ƙasa na su kawo demokuraɗiyya, ita demokuraɗiyyar nan kuma tana aiki da shari'a ne, saboda haka a girmama shari'a, a bi shari'a ta aikin ta. Amma neman tada fitina da ƙarshi kadai wanda taka doka, mutanen nan da aka zarga sun kai wajen mutum 17 wanda aka zancen jarirai gare su, shi Hamma Ahmadu ya shi kadai gwamnati ba ta saba ko kotu ba ta saba saurare shi ba. Wannan mutane 'yan Nijar su yi aiki da hankulansu, saboda haka ina kira ga magoya bayan Lumana da su bar shari'a ta aikin, in shari'a ta aikin ta duk lokacin da Hamma ya zama bai da laifi, wallahi alhamdu zai zo ya yi takara gaban kowa. Mu illa abinda an namu Hamma ya je ya kai kansa a wurin shari'a, shari'a ta bincike shi, wallahi alhamdu da shari'a ta bincike shi aka ce bai da laifi, insha Allahu za mu zauna cikin kwanciyar hankali, tunda mu 'yan demokuraɗiyya ne ba 'yan kama karya bane.
To, mun gode Malam Usmana Muhammadu, kakakin Pendes tarayya daga birnin Yamai a Nijar.
Sa Sau madalla, wata yarinya ƴar shekaru 14 ta bi sahun kungiyoyin sa kai a hanyar wallafa littafi. Wakilinmu da ke Yola Sanusi Adamu na ɗauke da ƙarin bayani.
Littafin mai shafi 70 da ta yi wa lakabi da Stigma of Recognition, wato jimamin maraici, jigonsa shine irin halin kewa da kadaici da marayu ke fuskanta. Aishatu Bukarkiri, mawallafiyar littafin, wanda ta rasa iyayenta tun tana yar yarinya karama, yar aji uku a makarantar barikin sojoji da ke Yola fadar jihar Adamawa, ta yi mini bayanin burinta na kafa kungiyar da za ta tallafa wa marayu.
Abu da ya bani kwarin gwiwa shine yadda nake ganin yara marayu da kasassu a kan hanya, ga sunan ba gidaje ba kayan sawa, to abun ya taba ni sosai. Shi yasa na gana rubuta wannan takardan ko zan kawo dan wani canji a rayuwarsu.
Kin ce kuma kina so ki soma kungiya mai zaman kanta domin ta taimaka wa marayu?
Na farko dai ba wani kyautun da zaka yi wa mutum yafi abin da zai sa a cikin shi da kuma kayan da zai sa. So abin da nake so shine idan na create wannan kungiyan, ina so in zan yi raising din kuɗi domin mu siya su abinci da kayan sakawa, mu rarraba musu a kan hanya ko zai dan
Samun yara irin su Aisha Bukarkiri a wannan zamani da ci gaban kimiyya da fasaha ta fannin fina-finai da yanan gizo game da wayoyin salula, wanda ya rage sha'awar karanta littattafan zube, na daga cikin dalilai da suka sa sha'awar karanta littattafan zube ya ragu ainun, inji Hajiya Asma'u Joda, wata mai fafatukar yancin mata.
Mun da zamu ce mun gode Allah cewa mun samu ya a cikin mu za ta zauna ta rubuta littafi. Ba wani abu dai mun nuna cewa mata za su iya, in suna da the same opportunity da maza ba abinda zai hana su su yi, kuma Aisha ta yi proving wannan fact din. Karatu dai yayi kasa, balle kuma karatun littafi ya zauna haka kawai a ce an dauki littafi ana karantawa, shi ma kamar sabon abu ne ya dawo, don an ba karatu. Sai dai kuma kamar mu yanzu a center abinda muke yi, mun sa yara suna koyan computers, a ciki ma suna koyan wasu karatu.
Na sadu da wasu daga cikin ɗaliban makarantar barikin sojoji da ke Yola fadar jihar Adamawa, inda mawallafiyar littafin Aishatu Bukarkiri ke karatu. Sun ce hazakar da ta nuna kalubale ne a gare su, kuma ya ba su kwarin gwiwa na ƙara himma wajen karanta littattafan zube.
Sunana Halima Abdullahi, ina SS3. Ta burge ni dai kuma ta naji abun din da dadi, saboda kamar ta fara rubutawa ne tun tana SS2, ba da samu ta publishing nashi bane sai yanzu. Kaga anan idan ana samun irin mutanen sosai zai taimaka, kuma za a samu cin gaba.
Bai sunana Nubia Haziel, ina SS3. Abun da ta yi kan ya burge ni, ta sa ni kamar ni ma ina son jin fara rutawa, don abun da ta yi abu mai kyau ne. Don a wannan age nata ta yi ta yabo haka, mu ma tana encouraging namu ne mu je mu irin wannan abun haka.
Tuni ma gidan rediyo mallakar jihar Adamawa, wato ABC, ta ce za ta gabatar da wani shiri na musamman mai zuwa mako-mako, inda za a rika karanta littafin Sanusi Adamu, sashen Hausa na muryar Amurka daga Yola, Najeriya.
Kuma da lahar yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba
daga Washington DC. Sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar muku labaran wasanni.
To, a cikin shirin labaran wasannin wannan Litinin, za ku ji cewa nasarar sake cin kofin duniya da matasan Najeriya suka yi yana ta tasiri akan masu tasowa.
Ni ma ina so idan na girma na taka leda a cikin su, don mu ƙara cin kofin nan gaba.
Koya ƴan Nijar suke ji game da ɗankaren kashin da ƴan Mena suka sha a Yamai?
Sai in ce gyara ne zuwa gare mu munan ƴan Nijar.
Sannan muna da rahoton musamman kan ƴan takarar nan guda biyar da ke takarar zama shugaban ƙwallon ƙafa na duniya.
Dan ƙasar Afirka ta Kudu, Tokyo Saxwell, shi ne kaɗai ɗan nahiyar Afirka da ya rage a cikin ƴan takarar.
Jama'a barkamu da wannan lokaci, barkamu da sadonmu da ku a sabon shiri na labaran wasanni. Akwai ƙananan ƙasashe da yawa da suka ba da mamaki a karon farko da na biyu da aka yi na masu son su shiga gasar ƙwallon ƙafa ta duniya ta shekarar 2018 da za a yi a Rasha. A wannan zagaye na biyu, ƙasashe ƙanana kamar su Madagascar da Comoros da Swaziland da Chad ne suka baiwa manyan ƙasashe mamaki. Alimisali, idan aka ce ƙasa irin Ghana, wacce ita ce ta 30 a duk duniya a ƙwarewa a wurin ƙwallon ƙafa, kuma ta je ta dauko ƴan wasa daga wato Premier League da na Ingila da na Jamus da na Faransa ta zo ta hadu da kasar da take tsibiri ce ma ba ma cikakke kasa bace wato Comoros wacce a duniya aka dauke ta ita take matsayi na 177 suka yi karo amma kuma a ce ƴan Black Stars na Ghana sun kasa su ci su ko daya saboda haka kwannan duki suka yi abu na farko mai ban mamaki kenan to ba Comoros kade ba wanda wato tana cikin kasashen da suke cikin kokon bakin gaban nahiyar tekun India ba ita kade ta bada mamaki ba ita ma kasar Madagascar ta bayo manyan kasashe mamaki domin ta zo takara da kasar Senegal wacce ita Senegal din fa ta je wasan kota final na kwallon duniya ta shekarar 2002 amma duk da haka ita ma dai kunnen doki suka yi da Madagascar din da ci 2-2 a karon da suka yi wanda abun an ce ya karfafa zukatan ƴan Madagascar haka kazalika ita ma kasar Botswana ta bada mamaki domin ita kan ba kunnen doki ta yi ba kwankwasar kasar Mali ta yi da ci 2-1 a karon da suka yi to har da uwa wato Nigeria Africa kasar da kocin ta Sunday Olisi lokacin da Emmanuel Emenike ya bada sanarwar cewa zai ritaya ya ce ai ba wanda ba za a yi mai gurbinsa ba kuma sannan ya je ya dauko kwararrun ƴan kwallo irin su Obafemi Martins da Kelechi Iheanacho ya hada su amma duk da haka Super Eagles suka kasa cin kasar Swaziland a karon da suka yi a Lobamba idan Najeriya ba so take ta yi abun kunya a fitar da ita daga gasar zuwa kwallon duniyar nan ta shekarar 2018 ba dole idan sun sake haduwa ta ce Swaziland to amma mutanen kasar Kamarukan cikin farin ciki suke domin kocin su Alexander Bellingham a fitarsa ta farko ya samu nasara akan kungiyar kwallon kafa ta Mena ta Jamhuriyar Niger da suka zubawa ci daya bayan daya har guda uku a wasan da suka yi a Yamai kuwa ƴan Yamai suke ji kan wannan
zuciyoyi dai sun yi baki kuma rayuka ƴan kasar sun dai baci kungiyar kwallon kafa ta Jamhuriyar Niger Mena National ta sha kashi a babban birnin Yamai a Stade General Seni Kunce a hannun Les Lions Indomptables du Cameroon da suka gasa ma Jamhuriyar Niger din aya a hannu da ci 3-0 sai dai a cewar wasu masu sha'awar kwallon kafa a kasar wannan bai kamata ya karya lagon ƴan wasan kwallon kafan na Jamhuriyar Niger ba
sunana Nafi Musa bisa kan defect in Mena abinda muke mu ce gaskiya biyoyin dai sun zo dai ne haka amma fi sibillahi an kwallon namu sun yi kuzari sun bada kansu cikin balo to shi bi kuma in ya zo duwa da an kai bayani za a yi a sai to don kaman da an ka tai premier mitan an ka dawo dai zan mitan ai ka kamar dai 0-0 za a ci an kenan don haka muna sa tsammani in ma Allah ya sa mun ka tai Cameroon wurin match retour mu ma mu zo mu taka rawa a zo a gani kenan muna yi mutai gidansu mun ma mu yi musu uku a banza ko har ma mu yi hiya da haka nan tunda shi wasa da mun yanda an kai akwai wanda zai ci kuma akwai wanda zai fara kenan muna fatan Allah ya ba mu sa'a in mu je can Cameroon mu taka rawa a zo a gani mu samu su uku ko ma zuwa hudu saboda mu samu mu yi kalife
abin da zanci bisa ga wannan kwallo da an kai Niger tsakanin Niger da Cameroon sai in ce gyara ne zuwa gare mu mun ɗan Niger domin in babu ci ba a iya gane ina ne abin yake tunda mu yanzu mun gano inda matsalar take kuma da izinin Allah zamu gyara inda kuskuren yake tunda kwallo ta gada hakan ana ci kana ci ana cinka kenan mu zai kara muna fasawa da ilimi bisa ga wannan ci lalle abu ne wanda bamu ji dadin shi ba bisa ga kwallon da aka yi aka samu na kwallo uku a raga muku babu ko guda kenan muna fatan karo na gaba mu ma mu doki irin haka nan tun dan kadi ba ka gani kwallolin mu na baya wadannan mun kai babin da mun kai defect in ba yanzu ba kenan yanzu kuskure ne gare mu kuma ba abin kacewa ne gare mu ba koko wadanda ke jin dadin kwallon mu su kawo cikas busan shi muna son kowane da mai yi da mai kallon mu shi sa muna kuzari kuma su kara ba mu goyen baya 100% bisa ga wannan kwallo ta gaba wanda zamu yi kuskure ne wurin kwallon nan kuma mun ga inda kuskure yake kuma insha Allah zamu gyara kafin karo na gaba
ana iya cewa dai mafalakin ƴan ƙasar na kai ga shiga rukunna na tankaɗe da rairaya na shiga kofin duniya na shekara 2018 da zai wakana a ƙasar Rasha ya ƙara nisanta domin a je ya wundin Kamaru a yima Kamaru ɗin 3-0 ko kuma 4-0 abu ne wanda ke yiwa a sha'anin ƙwallon ƙafa ganin cewa ba ta da sakamako cikakke sai dai yana da wuyar gaske amma Hausawa suka ce ba san macito ba sai miya ta kare Haruna Maman Bako birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a Jamhuriyar Nijar
To bari mu sake komawa Najeriya da ranar da ƴan kwallon kafa Najeriya na Golden Eagles da suka yi abun tarihi suka dawo a Najeriya suka samu kyakkyawar karba daga mutanen Najeriya din cika da shugabannin kasa din wannan bisa ga dukkan alamu ya nuna cewa nasarar da wannan yaran suka yi na sake lashe kofin nan na duniya na ƴan kasa ga shekaru 17 a karo na 5 wanda ba kasar ta taba yi yana da tasiri kuma yana kara tasiri sosai akan kananan yara
yadda aka tarbi ƴan wasan Najeriya kenan ƴan kasar shekaru 17 jim kadan bayan da suka sauka a filin jirgin sama din Nnamdi Azikiwe da kenan Abuja kocin ƴan wasan Emmanuel Amunike ya bayyana farin cikin sa yace zamu ci gaba da amincewa da abin da muke imani da shi koda kuwa babu wani da yake imani da matsayin da ka dauka Shehu Dikko shine mataimakin shugaban hukumar wasan kwallon kafa ta Najeriya
wato wannan ya nuna cewa dai har yanzu muna da karfin mu yanda ya kamata nan wasa na matasa dama can musa bucin wannan kofi dama muke rike da kofi amma abin da ya nuna mana shine in muka sa hankalin mu akan matasa dan da shekaru kadan zamu zama ma a wasan manyan mu zamu zama jama'a
hatta yara kanana ba bar su a baya ba wajen nuna farin cikin su kamar yadda captain din ƴan wasan kwallon kafa na makarantar primary ta Oasis da kenan Abuja captain Muhammad Musab ke shaida min
wannan kofin da Najeriya ta ci a Chile abin farin ciki ne ga dukkan mu ƴan Najeriya ni ma ina so idan na girma na taka leda a cikin su da mu ƙara cin kofin nan gaba
wasu ƴan Najeriya da ke sha'awar wasan kwallon kafa Alhaji Sani Gamko da Shu'aibu Anasa minister sun yi tsokaci
a jiganin gaskiya nayi farin ciki kwarai da samun nasarar da Najeriya ta yi akan wannan wasa da dauka na ƴan kauce karo 17 a kasar Chile duk da wannan ba sabon abu ne a wurin ƴan Najeriya samun nasara kokin wasanni to amma duk da haka zamu farin ciki kwarai da gaske
kuma mun yi farin ciki kuma muna fata Allah ya sa abun ya dore haka a ci gaba da yi saboda mu a matsayin mu na ƴan Najeriya duk abun da yazo mana na karuwa muna farin ciki da shi domin shine zamu tabbatar muna son kasar mu ko muna son junan mu
nan gaba ne kuma ake sa ran shugaba Muhammadu Buhari zai shirya wa ƴan wasan liyafar ban girma a fadar sa ta Aso Rock da kenan Abuja Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Najeriya
to ga sheka Hassan Mutane biyar ne suke takarar zama shugaban hukumar kwallon kafa ta FIFA wato hukumar kwallon kafa ta duniya kenan suna so su gaji Sepp Blatter idan Allah ya kai watan Fabrairu na shekara mai zuwa lokacin da za a yi zabe wanda ke wannan takara sun hada da Yerima Ali Al-Husseini na kasar Jordan da Sheikh Salman bin Ibrahim Al-Khalifa na kasar Bahrain da Jerome Champion na kasar Faransa da Gianni Infantino da ke wakiltar kasashe har guda biyu Switzerland da Italia da kuma Tokyo Sexwali wanda shi ne kadai da Afirka za a ce original kenan daga Afirka ta Kudu to bari mu dube su
Yerima Ali bin Al-Husseini da jinin sarautar Jordan ne mai shekaru 39 shine ya samar da adawa mafi zafi ga shugaba Blatter a zaben da ya gabata inda ya sami kuri'u 73 a zuben farko kafin daga baya ya fice daga zaben duk da yake dai bai da wani zargi na ayyukan cin hanci da rashawa Yerima Ali kan iya fuskantar matsala idan nahiyoyin Turai da Asiya waɗanda su ne suka zuba masa kuri'u a can baya suka janye zuwa ga wani dan takara Shiko Sheikh Salman bin Ibrahim manazarta na kallon sa a zaman hamshakin attajiri mai iya kashe kuɗi don neman mukami to amma kasancewar sa shugaban kwamitin da ya fafutukar sauya lokacin gasar kwallon kafa ta cin kofin duniya a shekara ta 2022 kan iya zame masa wani kalubale duk da yake shi ma ba shi da wani zargi na cin hanci da rashawa illa zargin garkamewa tare da azabtar da ƴan rajin demokradiya a shekara ta 2011 wanda shi kuma ya musanta Gianni Infantino dan kasar Switzerland shine babban sakataren hukumar kwallon Turai wato UEFA kuma shugabannin hukumar ne suka tsayar da shi takara wanda hakan zai iya taimaka masa kari ga kasancewar sa kwararren lauya da ke jin yaruka har biyar duk da yake kuma goyon bayan cikin gida kadai ba zai isa ba dan kasar Afrika ta Kudu Tokyo Sexwell shine kadai dan nahiyar Afrika da ya rage a cikin ƴan takarar mai shekaru 62 Sexwell wanda ya taba zama fursunan siyasa tare da marigayi Nelson Mandela kan iya morewa wannan farin jinin idan ya hada da daukacin goyon bayan nahiyar ta Afrika wace ita ce tafi kowace nahiya a duniya yawan kuri'u a hukumar ta FIFA to sai dai kuma yayi zama mamba a kwamitin nema da shirya gasar cin kofin duniya ta 2010 a kasar Afrika ta Kudu gasa ta farko da aka gudanar a nahiyar Afrika kuma yanzu haka yana fuskantar tambayoyi akan zargin kudade dala Amurka miliyan 10 da aka biya asusun banki na Jacquana na ƙarshen su shine Jerome Champagne dan kasar Faransa wanda ya san ciki da wajen hukumar FIFA din a zaman sa da yayi na jami'i na kusa ga Sepp Blatter. To sai dai Champagne ya taba kalubalantar mai gidan nasa a zabe kafin daga baya ya fice daga takarar saboda rashin goyon baya wanda kuma ake ganin ba abin da ya ci gaba ya zuwa yanzu duk da yake baya fuskantar kowane irin zargi na ayyukan cin hanci da rashawa. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Me yake tura mutane musamman matasa maza da mata su shiga cikin kungiyoyin ƴan ta'adda marasa imani kamar ISIL ko Boko Haram? Tilas ne mu fahimci dalilan da ke janyo hakan. Idan har muna so mu toshe kafar da ƴan ta'adda ke bi suna amfani da su domin ɗibar sababbin mambobi da kuma hana kafa irin waɗannan ƙungiyoyin nan gaba. Akwai dalilai masu yawa da sarƙaƙiya da ke sanya mutane ko al'umma baki ɗaya su haɗa kai da ƙungiyoyin ƴan tsagira. Mutanen da ke jin an mai da su saniyar wari saboda dalilan siyasa ko na addini ko matsayi cikin al'umma ko don ba su mallaki komai ba da wasu dalilan da dama suna saurin karɓar farfaganda ko aƙidar ƴan ta'adda inda suke ganin za a karɓe su hannu biyu inda kuma za a samar masu da hanyar huce haushinsu ta hanyar haddasa tashin hankali akan al'ummar da bata karɓe su hannu bibi ba. A can ƙololuwa kuma jama'a ko al'umma na iya neman hanyar tsira a addinance ta hanyar rungumar aƙidojin tsagiranci da mutanen da ke yaɗa irin waɗannan aƙidojin. Wannan na nufin cewa idan har ana so a dakushe yadda ƙungiyoyin ƴan ta'adda ke kwaɗaitawa jama'a aƙidojinsu, tilas ne a samu hanyoyin biyan buƙatun al'umma da aka kasa. Wannan yana nufin samar da abubuwan da suka hada da tsaro da samarwa da jama'a hanyoyin bunƙasa tattalin arzikinsu da kuma baima al'umma da aka maida saniyar ware ƙarin damar sanya hannu cikin harkokin siyasa. In ji mataimakiyar sakataren harkokin wajen Amurka mai kula da tsaron farar hula, demokradiyya da kare haƙƙin bil'adama, Sarah Sewell. A saboda haka, Amurka na ƙara ƙaimi a ƙoƙarin da take na yaƙar tsagiranci da yadda za a iya kawar da kwaɗayi rungumar ta'addanci a tsakanin jama'a da al'umomi. Wannan ya haɗa da wanzar da yarda, ya kuma haɗa da ƙarfafa matsayin jama'a da daban-daban cikinsu har da ƙungiyoyin al'umma da kamfanoni da masana'antu, shugaban addinai, mata, matasa, ƙungiyoyi na ƙasa da ƙasa, har ma da tsofaffin ƴan ta'adda da suka tuba suka bar wannan hanya domin magance alƙawura na ƙarya da irin wannan ƙungiyoyi kamar ISIL ke yi wa jama'a. Har ila yau, wannan ƙoƙarin ya haɗa da ƙulla ƙawance tsakanin ƙungiyoyi da hukumomi daban-daban na duniya, ciki har da ƙungiyoyin yanki da makamantansu kamar ƙungiyar ƙasashen Larabawa, Majalisar Ɗinkin Duniya, Bankin Duniya, ƙungiyar Tarayyar Ƙasashen Afirka da Hukumar Tattalin Arziki ta Duniya domin ƙarfafa sassa da farar hula ke jagoranci a wannan yaƙi da tsagiranci. A taƙaice dai, idan har za a kawar ko kuma za a rage dalilan da suke sanya mutane su rungumi ta'addanci, to za a iya fara maye gurbin irin wannan tunani na cimma buri ta hanyar ta'addanci da wasu aƙidoji da za su ba jama'a da kuma al'umma hanyar samun ci gaba da kyakkyawan fata a nan gaba. Kamar yadda shugaba Barack Obama ya faɗa, ba a iya murƙushe aƙida da bindiga. Ita aƙida ana iya kawar da ita ne da wata aƙidar da ta fi ta kyau, aƙidar da a zahiri za ta nuna wa mutanen hanya ta gari. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku wuraren gwamnatin Amurka na yau.
To, da wannan kuma muka kawo ga takaitattun labarai.
Shugaban Amurka Barack Obama ya ce hare-haren da aka kai birnin Paris wani cibaya ne mai tsanani a yakin da ake yi da ISIS, to amma ya jaddada cewa ba zai zama kuskure a tura sojojin ƙasa su yaki a can gaba ta tsakiya.
To, a gaishe ka jama'a masu saurare, nan zamu da sa'a sai kuma gobe idan mai komi mai kowa ya nuna mana, ku je mu da wani sabon shiri ciki har da tsaka mai wuya na Aliyu Mustafan Sokoto. Kafin mai sallama, bari mu miƙa gaisuwar ta'aziyya ga iyalan Alhaji Ibrahim Muhammad makaman Lakwaja wanda ya rasu ranar Lahadi, ya bar 'ya'ya 20 ciki har da Captain Baba Ibrahim Muhammad matukin jirgin sama a fadar shugaban ƙasar Najeriya. Allah ji kansa mu kuma ya kyautata namu ƙarshen. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu, alheri ke muku fata, alheri ku na lafiya, mu kuma mu ƙarasa wani lafiya da alheri.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.